sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya sai kuma ana iya kama mu a tashar wato radio na Kumasi dake kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu saduwa da ku a daidai wannan lokaci yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Hafsat Billa dan mai soro da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren kuma a cikin wannan shirin za ku ji rawar da shugabannin addini ya kamata su taka domin kawo ƙarshen rikice-rikicen da ake yi a Najeriya. Haka kuma muna dauke da shirin labarin wasanni tare da Aliyu Mustafa Sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An rantsar da tsohon zakaran kwallon kafa George Weah a matsayin sabon shugaban kasar Liberia a yau Litinin. An yi bikin ne a dandalin wasan kwallon kafa dake Monrovia, babban birnin kasar. Shugabannin kasar Gabon da Ghana da Saliyo sun halarci bikin tare da ƴan wasan kwallon kafa da suka yi wasa tare da shugaban kasar na Liberia. Na yi shekaru da yawa a rayuwata a cikin filayen kwallon kafa, amma a yau ina ci babu ya ita, a cewar Weah. Ya godewa tsohuwar shugaban kasar Ellen Johnson Sirleaf saboda aza tubalin zaman lafiya a kasar da yanzu kowa zai iya rayuwa cikin kwanciyar hankali. Weah ya yi takara tare da tsohon mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai wanda zai sauka bayan ya yi wa'adi biyu wanda shine iyakar abin da tsarin mulkin kasar ya tanadar. Ya yi alkawari cewa abin da zai fara mai da hankali a kai shine yaki da cin hanci da rashawa. Bikin rantsarwar da aka yi a yau din shine canjin gwamnati na farko a cikin kwanciyar hankali da aka yi cikin shekaru 70 da suka wuce.
Majalisar Dattijan Amurka ta gabatar da wani ƙudurin kasafin kuɗi na wucin gadi a yau Litinin wanda ya share fagen sake bude ma'aikatan gwamnatin tarayya kwanaki uku bayan rufe su sanadin cece-kucen da suke yi kan manufar shige da ficen baki. ‘Yan jam’iyyar Democrat 33 ne suka haɗa da ‘yan Republican 48 inda suka kawo ƙarshen muhawara a majalisa mai wakilai a kan dokar kasafin kuɗin da zai yi aiki har zuwa ran 8 ga watan biyu wanda zai share fage ga amincewa ga dokar. Daga bisani za a sake aikiwa da dokar fadar shugaban ƙasa wato fadar White House domin shugaba Trump ya rattaba hannu a kai. Yau ranar murna ce a cewar sanata ‘yar jam’iyyar Republican Susan Collins daga jihar Maine. Inda gwamnatin ta tsaya wannan yana nuna wato kasawarta. Don farko shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell daga jihar Kentucky ya tabbatar da wa ƴan jam'iyyar Democrat cewar majalisar dattijai za ta dubi harkokin shige da fice da dama ciki har da rubun dubatan mutane da aka kawo su a markatun suna yara waɗanda shugaba Trump ya jefa makomarsu cikin rashin tabbas da ya janye shirin da ya ba su damar aiki a Amurka.
An ɗage fara aiki da shirin fara maida musulmai 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suke zaman gudun hijira a Bangladesh zuwa Myanmar inda suka fito da ake tunanin zai fara aiki daga gobe Talata. Babu tabbas kan lokacin da za a fara aiwatar da shirin. Myanmar da makwabciyarta Bangladesh sun cimma yarjejeniya akan maida dubun dubatar musulmi 'yan Rohingya waɗanda suka gudu daga Myanmar don gujewa matakan murƙushe su da sojojin ƙasar suke yi. 'Yan agaji da 'yan ƙabilar Rohingya sun nuna damuwa cewa ana so a tilasta wa 'yan gudun hijirar su komawa wuri da suka tsere cikin 'yan watannin da suka wuce. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama Amnesty wacce ta yi Allah wadai da shirin mai da 'yan gudun hijirar ta yi barka da matakin da gwamnatin Bangladesh ta ɗauka na ɗage shirin fara mai da 'yan Rohingya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A yau Litinin mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus a ƙarshen shekara ta 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya kauce manufofin Amurka na shekara da shekaru da ya ce Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila ya sa a kawar da ofishin jakadancin Amurka da ke Tel Aviv zuwa birnin na Kudus wanda shine babban birnin da a da a maida shi a birnin Kudus. amma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin nasu zai dauki lokaci mai tsawo. Netanyahu ya gode wa Trump da Pence akan abinda ya kira kalamai da za su shiga tarihi, kuma ya ce dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila tana nan kuma ba ta taba karfi ba kamar irin yanzu. Shawarar da shugaba Trump ya yanke akan birnin Kudus ya janyo zafafan suka daga shugabannin Palestine, ciki har da shugaba Mahmoud Abbas, wanda ya ce Amurka ba za ta iya taka wata rawa ba akan yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin. Larabawa, ‘yan majalisar dokokin Isra’ila sun ce za su kaura cewa jawabin da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gabatar. Netanyahu ya soki wannan matsaya da wakilan Larabawa suka ɗauka a zaman majalisar ministocin Isra’ila da aka yi jiya Lahadi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda muka faɗa a gabatarwar mu, shin wace rawa ce ya kamata a ce shugabannin addini suna takawa domin ganin an daƙile rikice-rikicen da ke faruwa a Najeriya? Ga Nasir Adamu Elhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da malaman addinai a Najeriya ke nana da cewa addinansu ba sa kunshe da tata hankali sai ma salama da kaunar juna, hakan bai hana wani lokaci ka ji an kaure da fitina da kan haddasa asarar rayuka da ma dukiya, da bai rasa nasaba da bambancin addini ko aƙida. Azantawa ta wayar tarho, babban sakataren lemar kungiyoyin musulunci Jama'atu Nasrul Islam Dr. Khalid Aliyu ya aza alhakin ga kutsowar 'yan siyasa.
Malaman addini sai sun ji tsoron Allah ya zamanto ba su mai da addini kayan tallako sayarwa ba, sai sun tsare wuraren ibada ba su sai da su ga 'yan siyasa ba, ba su kuma nuna cewa su haja ce ta sayarwa don a biya musu buƙatar su samu zaɓe ko samu kujerar da suke so ba. Na biyu kuma, duk wanda ya zo yana so ya amfani da addini don taga hankali, to maza malaman addini tsaya sai ba su yarda ba ko ba za su yi ba, kuma ya zamanto su malaman addini na musulmin da waɗanda ba musulmin ba sun zuba ido su ga ta ina ne fitinannun 'yan siyasa ko shedanu za su zo su yi ƙoƙarin ziga su don su riƙa maganganu na ƙiyayya tsakani da taga hankali, su daƙile shigowarsu. Kowa ya koma gwargwadon abin da addinin suke karantar da shi. Malaman addini sai sun kula da wannan matakai da aka faɗi cewa Allah ya yarda, an bi su to za a samu sauƙi in Allah ya yarda.
A ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka Abuja, shahararren mai bishara Fosto Wide Buru ya ce ba muhallin fitina ma a addini, matukar dai sauƙaƙƙe ne daga wajen Allah.
Gaskiya in ka ga mai fadan addini, ni a fahimta na jahili ne, domin duk wanda ya jahilci addini to zai iya kirkiri wani abu, ko kuwa ya samu an zuga shi a gefe ya zo ya aikata abin da shi yana so ya biya wasu bukatunsu ne ko kuwa muradun wurinsu. Amma babu addini, in dai addinin gaskiya ne kuma addini sauƙaƙƙe ne, ba addini da ya ce a yi fada ko a kashe mutum. Kashe mutum ba gaire, ba dalili, saɓani ma a cikin addini, domin akwai yadda addini ta tsara, in mutum ya yi wannan laifi ga hukunci za ya mai, wurin ne za su aiwatar da wannan hukuncin. To abin da aka yi ba a bi ka'ida ba, ba a bi koson addini ba, to mutum na ta kansa ne. Amma sai a rabe da guzuma ana harbin karsana, sai a alakanta mutum da addini. In yau Krista ya yi abu da ba daidai ma, ya koya ce wani mutum ya yi haka, sai ce ai Krista ya yi. In wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin, sai a ce ai musulmi ne suka yi. Alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyan addinin, wannan ba daidai ba kuma ba adalci ba ne. Babu addini da ya koyar da fada ko kuwa a kashe mutum, babu gaire, babu dalili.
Kungiyoyin addini kan zauna da juna su tattauna don ɗora mabiya kan hanyar salama, da hakan ne kaɗai kan ba da damar ibada a tsanake. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kuma akan wannan batu ne muke son ku kira mu yau domin ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin wace rawa ce ya kamata a ce shugabannin addini sun taka domin ganin an kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa musamman a cikin al'umma? Kama kafin mu buɗe layukan namu, a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Kai da ni lalle mai neman wanda ba kyau, dan Allah ka sanar da ni. zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ubacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
mu zauna a lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjiya zama lau lafiya shi da cigaban Najeriya
masallaci ka je coci ya fito duka kun tsaya sai ku je an tashi kallau yau lafiya
lallai
mutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjiya zama yau lafiya shi ne cigaban Najeriya
mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashir cutar da mu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kiran farko daga Kaduna wane ne daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria.
To Adamu Jaji me ra'ayinka?
Maudu'in namu akan menene?
Me ra'ayinka game da wannan batu?
Sai a yau barka da lansariya.
Barka ka dai amun lahiya wane ne nawa?
Sunana Murtala Allah kiran ku daga garin Gasa Kaduna tare da Nigeria.
To Murtala me ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya ne ladin ba yawa abun ma da muke ba su shawara su malaman addini yan malami da ke kristoci da fastoci su shiga siyasa ba maganan gaskiya su shiga siyasa
me yasa ka ce haka
yawa ladin ba yawa ka ga su malami ne ya karanci Qur'ani ya san cewa addinin musulunci bai daka da su fada ba domin ka ci mu burin kan fasto ne shi ma ya karanci bible addini shi bai da cewa aka su fada ba din siyasa an kuma sai ba ke san ya ba shi kuma shi ba shi za a yi zamu da su ba ce ha wani sai a kuma da ni ne duk a go a sai ke wani ne ba ni na da kici ba ba so ne sai mun da shi ba ne da ya ji ne sai a yi shi da tafa kida a yi kici ba su za mu zaba kan magana da shi dan ba ka ba duk wannan sai ta fada ne da wata za ku ta shi lafiya
to mun gode kwarai malam Murtala aka ce ra'ayi riga yanzu muna jihar Ekiti wai a jihar Ekiti
Wa assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sabi'u da do yarima kan fa Kano da kanan jihar Ekiti.
To mallan Sabi'u me ra'ayinka game da wannan batu?
Yawa to ni dai ra'ayina dangane da wannan batu ya dace a gabaki ɗaya tsakanin musulmi da kirista su haɗe kawunan su kada su taba bari wani dan siyasa ya zo yi amfani da su. To in dai suka haɗe kansu domin kowa Allah yake bautawa to idan aka yi haka Allah ganin za a samu mafita akan matsalolin da suke fara ne maka fatan alkhairi. Sabi da do da kanan jihar Ekiti mutumin jihar Kano sai da anjima
to mun gode kwarai mun gode mallam Sabiu to mun sake samu Kaduna waye a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
radio recorder Musangaro me radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
to menene ra'ayinka Musangaro
to mallan dan Ibrahim Ayawa idan fanto wannan batu ya kamata a ce su malaman malamaimu na bangaren musulunci da na kristoci sarkawa suna gaya wa mabiyan su gaskiya tsakani da Allah domin idan aka ci an sami irin wannan abu ba shine ake kawo ana kashe mutane a kashe mutum can a kashe mutum amma in dai za a fito a gaya wa juna gaskiya kuma a fadakar da mutane ai musu wa'azi na gaskiya
don
a samu ci gaba kuma muna kira ga gwamnati ita kace ta tallafa wa ƴan malaman domin wajen da awar da za ta zo karantar da mutane da fadakar da mutane idan aka yi haka za a samu ci gaba amma na fada-fadan da ake samu gaskiya al'amari bai yi ba kuma muna fatan al'umma za su zo hakuri su zauna da juna lafiya tunda Allah subhanahu wataala ya ce mun halicce ku ne domin ku san junan ku na ta'arufu to ya kamata a ce mun yi amfani da wannan ayar Qur'ani din karshe ne muku fata alkari Alhaji Musa Garo
to mun gode Alhaji Musa Garo muna jihar Nasarawa waye a jihar Nasarawa
ba tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar Nasara Habibu Magajin Ratin Zanuwan Lafiyan Bare-bare
to mallam Habibu me ra'ayinka game da wannan batu
to ra'ayina dai malamai ya kamata su taka rawa sosai su ci gaba da fadakar da mabiya.
To ku kuma mabiya, to jamuje.
Babba shi ne, su mafi yawa wanda suna fadafadar nan mafi yawansu ba ainihin masu bi addini ba ne. To kaga Allah yana samu matsala kenan, saboda haka gwamnati sai ta kai tsaye, waɗansu ma ba addini suka sani ba, iyakaci kawai fitina suke nema.
To su mabiya,
mu da muna bada shawara malamai su iya kokarin su.
To su mabiya, wace rawa kake jin ya kamata su ma su taka?
To mabiya, wanda ya kamata mabiya su taka, ya kamata mu ya mu faɗakar da junanmu, mu tabbatar da cewa ba wani cin gaba da zai samu sai da zama lafiya. Saboda duk abin da za a yi a duniya gaba ɗaya, in dai ana son cin gaba, to dole sai an haƙuri da juna. Haƙuri da juna da jurewa shi ne zai kawo cin gaba da zaman lafiya.
To mun gode Malam Habibu, hawa yau dai muna cikin jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa?
To alhamdulillahi, mataimakina ya fita kuma ainihin shugaban da kansa ya shigo, Garba Salim, likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To Garba Salim, me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yanzu haka?
To gaskiya ni wannan abu kusan ma a matsayina na ɗan Najeriya yana bani kunya a ce wai tsakanin musulmi da kirista, ko kuma tsakanin 'yan Najeriya ma a ce a tsakanin su suna yin faɗa akan wani abun da ba addini ba. Kuma abun farin ciki shi ne, gashi muna da manya-manyan addinan nan guda biyu wanda sun yi nuni, sun yi ishara akwai dokoki na zaman lafiya da taimakon juna da kyautata ma juna da muhabbaka juna, sai aka samu kuma an samu rarrabuwa. To lalle kamar yadda 'yan uwana suka ba da bayani shi ne malamai, amma ni ban goyi baya su shiga harkar siyasa ba. Saboda siyasar nan ya zama kazanta, za su zo su ɗauki Alƙur'ani su rantse da shi, ba za su yi aiki da maganar Ƙur'anin ba. Su dauki Bible su rantse, ba za su yi aiki da Bible din ba, ba sa cika alkawari. A nan shi ne mu dai mu haɗa kai, mu zama ɗaya, mu soma junanmu, 'yan uwanmu. In so maka abin da nake so wa kaina, in ki maka kuma abin da nake fi maka, ma kaina.
Alhaji Garba,
zai kawo mana zaman lafiya.
Baka jin cewa idan tunda sun san abin da ke cikin Ƙur'anin da fasara abin da ke cikin Bible, duka littattafan biyu za su yi kwatanta gaskiya?
To malam kar suna kokari, suna sanar, suna fadakar a taro, a yi wa'azi a cikin coci da masallatai da ma fili haka, amma sai ga mutane kuma abinda suka ji din ba su aiki da shi. Saboda haka shawaran da zan bayar, dukan mu san Allah ɗaya yake.
To mun gode kwarai Malam Garba, bari mu je jihar Bauchi. Waye daga jihar Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina har ga Allah, da farko dai malamai suna kokari kwarai da gaske na bangaren addinin musulunci da kuma addinin kirista. Wato yana da kyau mabiyan mu mu gane wa'azi, idan aka maka wa'azi yana da kyau ka yi aiki da abin da aka koya maka. Addinin musulunci ya koyar da zaman lafiya, ba addini na tashin hankali ba. Kuma haka su ma kiristocin, ana koyar musu da zaman lafiya a coci-cocin su. To yana da kyau idan an maka wa'azi, ka yi amfani da wa'azin da aka koyar maka da kai da shi, saboda zaman lafiya. Babu abin da fi zaman lafiya muhimmanci ga ƙasa. Duk ƙasar da ka ga ta ci gaba, dole addinan nan guda kai da wanda ba da addini ma, mu zo mu dunkule, mu zama 'yan uwan juna, saboda mu ciyar da ƙasar gaba. Don lafiya shi zai kawo komai, amma tashin hankali ba ma fatan sa Allah ya sauwake. Kuma muna kira ga.
To mun gode kwarai Malam Ayuba, muna jihar Nasarawa yanzu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon BOA.
Wa alaikum assalam.
Sunana Rufai kakan Zaria, ina kiran ku daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya.
To Malam Rufai, me ra'ayinka?
To lalle wannan gaskiya ya kamata malamanmu da shugabanni abun nan mabiyanmu, to ya kamata a ce sun tsaya sun wayar ma da mabiyansu kai, domin shawo kan matsalar yimin da muke fama da shi a ƙasa ta Najeriya. Domin idan duk inda muke, idan ba mu yi biyayya ga shugabanninmu ba, to ba za mu samu cikakken zaman lafiya a ƙasarmu ba. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya da goshin lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya gabaki ɗaya. Rufai kakan Zaria, tashi lafiya.
To mun gode Malam Rufai, da kuma kiran Malam Rufai ne muka rufe layin namu yau. Sai gobe idan Allah ya kai mu, idan an buɗe layuka waɗanda ba su samu ba, su yi ƙoƙari su kira domin su bayyana ra'ayoyinsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wannan shiri na wannan litinin na labaran wasanni. Zamu fara yau ne a Nairobi ta Liberia inda aka yi abin tarihi inda George Weah tsohon sanannen dan kwallon kafa nan na Afrika kuma na duniya baki daya yau aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaba full na ita Liberia din a musayar mulki na farko da aka yi a cikin shekaru kamar 70 da suka gabata a wannan kasa. Kafofin watsa labarai da suka hada da Al Jazeera sun ba da labarin cewa wannan rantsarwar da aka yi wanda kuma ba abin mamaki bane da aka yi ta a babban filin wasa na Morobe din ta samu halartar shugabannin kasashen Afirka da na duniya da dama wanda suka hada da na Ghana da Nigeria da Afirka ta Kudu da Mali da Cote d'Ivoire da kuma kasar Guinea. Shi dai George Weah ya lashe wannan zaben shugaban kasar na Liberia ne da kashi 61.5 na ƙuri'un da aka jefa a zaben da aka yi cikin watan Disamba da ya gabata inda ya kada tsohon mataimakin shugaban kasa wato Joseph Boakai wanda ya samu kamar kashi 38.5 na ƙuri'un. To shi George Weah yanzu ya gaji Ellen Johnson Sirleaf mace ta farko da aka taba zaba a matsayin shugaban kasa a nahiyar mu ta Afirka. Shi dai George Weah ya shiga cikin harkokin siyasa ne a shekarar 2002 bayan da ya gama sana'a ko kuma harkokin kwallon kafa kuma ya tsaya zaɓe a shekarar 2005 inda ya sha ƙasa a hannun ita Ellen Johnson Sirleaf din amma kuma a wannan karo sai ya samu nasara. Najeriya da Rwanda suna samun cigaba a kokarin da suke nayin tasiri a gasar zakarun Afirka na Championship da ake yi inda a wasannin da suka yi su biyu da cikin wato rukunin su na Group C suka samu nasarori. Najeriya dai ta ci Libya ɗaya da babu haka ita ma Rwanda abin da ta yi wa Turin gini kenan. Wannan sun samu nasara ne amma sai da suka ji jiki domin Najeriya bata ma iya saka kwallo a raga ba sai kusan minti na 79 lokacin da Sunday Fly ya sa mata kwallo shi kuma Thierry Manzi shine ciwon Rwanda wannan kwallon nata. Wannan nasara tana nufin na Najeriya da Rwanda yanzu dukansu suna da maki hudu kenan. Equatorial Guinea dai an fitar ita domin bata da maki ko daya. A gobe Allah kai mu talata kenan za a yi wasan ƙarshe a cikin wannan rukuni na Group C inda ita Rwanda din za ta kala da Libya, Najeriya kuma da ke cire ni da Equatorial Guinea din. To bari mu karkare a nahiyar Korea inda waɗannan ƙasashe guda biyu na nahiyar Korea ta Kudu da Korea ta Arewa wanda an san sun dade ba sa dasawa suka yanke shawarar cewa za su yi aiki tare da juna za su ma kafa kungiyoyin haɗin gwiwa domin su shiga cikin gasar Olympics na hunturun bana da za a yi a can Korea ta Kudu din. Sun ce ɗaya daga cikin abubuwan da za su shine su haɗa kungiya ɗaya da za ta yi wasan gora wato hockey na kankara da ake yi sannan kuma ma a ƙarƙashin tuta ɗaya za su yi amfani da ita maimakon su yi amfani da tutocinsu sun shirya tuta guda tilau a hadin da za su yi maci tare da ita. To wannan wasanni dai na wannan karo na bana a wata mai fita wato Fabrairu za a yi su daga ran 9 har zuwa 25 a birnin Pyeongchang da ke can Koriya ta Kudu. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta ci gaba da girke sojojinta da kuma harkokin diplomasiya a Siriya domin taimakawa ganin an samu nasarar dawwammamiyar zaman lafiya haɗaɗɗiyar ƙasa mai ƴancin kai wato Siriya a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Yanzu dai Siriya tana ci gaba da zama ƙalubale ta fuskar tsare-tsare da kuma diplomasiya ga Amurka. Sakatar Rex Tillerson ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da girke sojojinta don tabbatar da cewa an samu gallaba kan ISIS da Al-Qaeda. Abu mafi mahimmanci da zai sa Amurka ci gaba da kasancewa a Siriya shine domin kare muradinta na tsaro da makoman samun nasara ta fuskoki da dama. Baya ga ganin bayan ISIS da Al-Qaeda, akwai kuma warware rikicin tsakanin gwamnatin Assad da al'ummar Siriya ƙarƙashin shirin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda yake kunshe cikin kudirin kwamitin sulhu mai lamba 2254 wadda zai kai ga kafa gwamnatin kasar bayan shugaba Assad ya kau a kafa wacce harkokinta suke tafiya yadda ya kamata, mataki da zai baiwa 'yan gudun hijira da waɗanda aka raba su da mahallansu amma suke cikin kasar samun damar komawa ga kasar Siriya, kasar ta Sham wacce ba ta da makaman kare dangi da kawo ƙarshen hannayen Iran a ƙasar.
Through its position in Syria, Iran is positioning to continue attacking U.S. interests, our allies,
Sakataren Tillerson ya yi nuni da cewa gwamnatin Iran ta juma tana mafarkinta kirkiro da yanki da take da iko daga arewacin kasar daga Iran zuwa Lebanon har zuwa gabar tekun Mediterranean. Domin haka ne ma ta karfafa kasancewarta a Syria ta hanyar aikewa da dakarun juyin juya hali na kasar a Sham din da kuma goyen bayan da take baiwa kungiyar Hezbollah da wasu ƴan kanzaginta. Matsayar da Iran take da ita a Syria tana kimtsawa ne domin ta ci gaba da kai harhare kan muradin Amurka da na ƙawayenmu da jami'ai da ke yankin. Iran tana kashe biliyoyin daloli a kowace shekara kan Assad da kuma ci gaba da yin yaƙe-yaƙe a fakaice maimakon taimakawa al'ummarta. Idan Amurka za ta janye daga Syria, Iran za ta samu damar inganta matsayinta a zaman Syria na rugujejjiyar ƙasa wadda ke iyaka da Isra'ila. Syria ta bude wa Iran damar da take rawar jikin nema, a cewar Mr. Tillerson. Amurka na da shirin taimakawa a samu daidaito a yankunan Syria da aka kwato daga hannun ISIS, kuma ta taimaka wajen samar da yanayin da zai kai ga aiwatar da shirin Majalisar Dinkin Duniya na sulhu kan rikicin siyasar ƙasar. Wannan zai taimaka wajen kafa gwamnati ta demokradiyya a Syria wacce Assad bai da iko, wanda zai zama hanyar rage tasirin Iran a Syria. Kasar Syria da ta samu daidaito ta kowace fuska za ta kare muradin Amurka ta fuskar tsaro da na ƙawayenta da abokan hurdarta, inji Sakatare Tillerson. Idan haka ta tabbata, za ta kasance nasara ga kowa da kowa, kuma za ta taimakawa al'ummar Syria su nemi dama da ƴancin da Allah ya baiwa duk bil'adama na nema da samun cikakkiyar rayuwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Dakarun Turkiya sun yi barin wuta kan arewacin Syria a yau Litinin, inda suka maida ƙarfin wajen korar mayakan Kurdawa daga yankin Afrin, kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba. Hakanan an samu rahoto cewa mayakan Kurdawan da aka sani da lakabin YPG sun gabsa da jami'an tsaron Turkiya a arewa maso yammacin Afrin. Mataimakin Prime Minister Turkiya Mehmet Simsek ya ce matakin sojin zai taimaka wajen rage hare-haren ta'addanci da ake kaiwa Turkiya. Hukumomin Turkiya a Ankara suna zargin kungiyar YPG wacce take da iko da Afrin cewa tana da alaka da wata kungiya ta masu tada kayar baya a cikin kasarta. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce makasudin wannan aikin mai suna Olive Branch da Turanci shine a samar da wuri mai yanki mai girman kilomita 30 domin kare kauyukan Turkiya daga hare-hare. A yau Litinin, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus a ƙarshen shekarar nan ta 2018. Shugaban Amurka Donald Trump ya kauce manufofin Amurka na shekara da shekaru da ya ce Kudus shine babban birnin Isra'ila, kuma ya sa a ƙaurar da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin na Kudus. An dage fara aiki da shirin fara maida musulmai 'yan kabilar Rohingya waɗanda suke zaman gudun hijira a Bangladesh zuwa Myanmar.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu Amadun kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ta Hafsa Bello dan mai soro da ta taimaka min domin gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta bada umarni. Sai injiniyanmu Justin, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauran lafiya da alheri.